Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com ko ta gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lol da Niya ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM a birnin Yamai, sai Alfa Radio Kumasi a kasar Ghana. Masu sauraro, assalamu alaikum. Sulaimu Muni Barma ne yake jan ragamar wannan shiri na musamman daga ofishinmu na birnin Yamai. To, a cikin shirin za a ji cewa wani rahoton hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da raya ƙasashe, wato UNDP, ya bayyana gano karuwar tarzoma mai nasaba da tsauraran ra'ayi a ƙasashen Afirka. A Najeriya, a yayin da zaman kashe wando ke ƙara kamari a tsakanin matasa a wannan lokaci da annobar corona ke yin ta'adi, ministan shari'ar ƙasar kuma Attorney General Abubakar Malami ya bayyana a wata hira ta musamman da muryar Amurka cewa gwamnatin Najeriya na yin duk mai yiwuwa wajen samarwa 'yan ƙasar aiki ne. A jamhuriyar Nijar, 'yan ƙasar ne ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da zaben shugaban ƙasa haɗe da na 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ƙarshen makon jiya, a daidai lokacin da hukumar zaɓe ke ci gaba da tattala sakamako. Muna tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, sannan mu ƙarƙare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To, amma kafin nan, ku bari mu fara da shan labarin duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, tare da fatar kun wayi gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shekarar 2020 na ƙarewa da labari mai daɗi na samun ƙarin wasu rigakafin annobar coronavirus guda biyu, annobar da ta addabi duniya ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutum kusan miliyan 1,800 daga cikin waɗanda suka kamu da cutar mutum miliyan 82. Ko a jiya Laraba, sai da hukumomi a Birtaniya suka baiwa wasu kamfanonin Birtaniya da na Swedish izinin fara amfani da allurar rigakafin coronavirus na AstraZeneca da na Jami'ar Oxford. Don kuwa gwajin da aka yi ya nuna allurar coronavirus na kamfanin AstraZeneca da Oxford ya nuna kaifin rigakafin ya kai kimanin kashi 70 cikin 100, kaifin aikin allurar dai a jikin mutum ya kai kimanin kashi 62 cikin 100 idan har aka baiwa mutum allurar sau biyu kamar yadda aka tanada. Amma wani gwaji da aka yi akan wasu mutane kalilan ya nuna cewar idan aka baiwa mutum rabin allurar kana aka jira bayan mako guda aka bashi rabi, tana aiki kimanin kashi 90. A jiya Laraba, Sanata Josh Hawley ɗan jam'iyyar Republican ya sanar da cewar zai kalubalanci tabbatar da zaben Joe Biden a matsayin shugaban kasar Amurka, wanda masu zaɓe da ake kira Electoral College suka yi. A makon gobe ne dai ake sa ran haɗakar majalisun Amurka biyu za su tabbatar da sakamakon zaben a mataki na ƙarshe. Amma babu alamun hakan na iya zama sanadiyar dakushe nasarar da zababben shugaban kasa Biden ya yi a kan shugaba Donald Trump. Muradin George da na ɗan majalisa Mo Brooks daga jihar Alabama shi ne a ranar 6 ga watan Janairu za su kalubalanci zaben da ya baiwa Biden ƙuri'u 306, inda shi kuwa shugaba Donald Trump ya tashi da ƙuri'u 232 na wakilai da ke tabbatar da zaben shugaban ƙasa. Wannan zaman da 'yan majalisun za su yi shi zai tabbatar da Biden a matsayin shugaban Amurka na 46, sai a shirya rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairun. Wacce za ta maye gurbin mai magana da yawon fadar ta White House a gwamnatin Joe Biden, Jen Psaki, jiya Laraba ta shaida cewar wannan shure-shuren baya hana mutuwa, don kuwa ba zai dakatar da rantsar da Biden ba kamar yadda aka shirya a watan na gobe. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan sake zaben shugaban kasar Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore a karo na biyu ya sallami Prime Minister Christopher Dabir daga matsayinsa a jiya Laraba, ya kuma rushe gwamnatin kasar bayan amincewar 'yan majalisun kasar. Kundin tsarin mulkin kasar Burkina Faso ya baiwa zababben shugaban kasa damar soke Prime Minister da mukarraban gwamnatinsa. Har yanzu babu wani bayani da ke bayyana sunan sabon Prime Minister, balle ma a yi maganar rantsar da shi. Ande sake zaben shugaba Kobori a zagayen farko na ƙuri'un da aka kada a ranar 22 ga watan Nuwamba tare da na 'yan majalisun ƙasar waɗanda mafi akasarinsu 'yan jam'iyyar mai mulki ne suka lashe kujerun. Shi dai tsohon Firaminista Dabir, wanda tsohon kwamishina ne a ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka, an daɗa shi a kujerun ne a watan Janairun 2019. An harbo wani jirgin yakin Afghanistan a yankin kudu maso gabashin lardin Kandahar a jiya Laraba. ‘Yan sanda sun tabbatar wa muryar Amurka cewa ɗan sandan ya mutu, amma ba su ba da ƙarin bayani ba. A cewar wani jami'in tsaro da ya nemi a sake sunansa, ya ce wani mutum da ba a sani ba ya harbe matuƙin jirgin soji Masud Atal har lahira a jiya a kusa da gidan gwamnan jihar. Atal dai mazauni birnin Kandahar ne, kuma ya samu horaswa a ƙasar Jamhuriyar Chez da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ya zuwa yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kisan. Har-hare da ake kaiwa a kan mutane, musamman 'yan jarida, na ƙara ta'azzara a 'yan kwanakin nan. Aƙalla 'yan jarida 5 ne aka kashe a ƙasar cikin watanni 2. Ko a ranar Talata sai da ministan harkokin cikin gidan Afghanistan Masud Andarabi ya ɗaura laifin hauhawar kashe-kashen akan ƙungiyar Taliban.
Yau wato bayan labaran duniya yanzu sai fagen rahotanni. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da raya ƙasashe wato UNDP ko kuma PNUD ta bayyana damuwa a dangane da ƙaruwar tarzoma mai nasaba da tsatsauran ra'ayi a ƙasashen Afirka daga shekarar 2010 kawo shekarar nan ta 2020 mai shirin ƙarewa. Daga Abuja, wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana ƙarin bayani.
Wakilin shirin raya ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya kenan, Mr. Muhammad Yahaya, ke magana kan ƙaruwar tarzoma da ke da alaƙa da tsatsauran ra'ayi a Afirka kama daga shekara ta 2010. Da wannan shekara kadai kimanin mutane 3,181 ne suka rasa rayukansu a sakamakon tashin hankali da ke da alaƙa da tsatsauran ra'ayi. Irin wannan tashin hankali ba kawai na sanadiyar mace-mace ne kadai ba, amma na sa al'amuran kawo ci gaba su tsaya cik a irin wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu shekara mai kamawa, wato shekara ta 2021, za mu kaddamar da wani rahoton da zai nuna ainihin irin girman hasar da aka tafka a arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba sakamakon aikar masu da kayar baya na Boko Haram da ya tsaye da al'amura na kimanin shekaru 10. A cewar ɗaya daga cikin dattawan shiyar na arewa maso gabas kuma tsohon sakataren gwamnatin jihar Yobe, Alhaji Baba Aba, wannan rahoto na hukumar raya ƙasashen Majalisar Ɗinkin Duniya ko kaɗan bai zo da mamaki ba, duba da irin girman hasarar da wannan aika-aika na rikicin Boko Haram ya haddasa a wannan shiya.
To, na farko dai sai mun duba wurin da abun nan ya shafa, shine jihohin da wannan abun ya shafa. Jihohi guda 6 na Borno, Yobe, Bauchi, Gombe, Taraba da Adamawa. To, a waɗannan jihohi in ka duba, babu wani industry guda ɗaya wanda za ka ce yana ɗaukan rayuwar mutane 50. Babu shi. Duk abun da yake ɗaukan rayuwar mutane a nan su ne, na farko gona, na biyu kiwo dabbobi iri-iri, na uku su da harkar saye da sayarwa tsakanin waɗannan wuraren nan guda 6 da Niger da Cameroon da Chad da Central Africa. To, waɗannan abubuwan duka gaba ɗaya za ka ce a cikin 19 ya katse baya yiwuwa. Rayuwar mutanen ne ba za ka ce 9 cikin 10 gaba ɗaya sun rushe. A cikin shekaru 11 nan mai yiwuwa za a ce shekara 2 da ya wuce ne aka sake tsamako kamar 4-10. To, saboda haka ba abin mamaki ne wannan bincike da aka yi ya nuna cewa asaran da aka yi ɗin ya fi wanda duk kowa ke tsammani.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, a Nigeria, a yayin da matsalolin zaman kashe wando ke ƙara kamari a tsakanin matasa a wannan lokaci na fama da annobar corona, wanda kuma matasan lauyoyi ke kokawa da rashin kula da haƙoƙinsu, ministan shari'a kuma Anthony General na tarayyar Nigeria Abubakar Malami ya ce gwamnatin ƙasar na yin duk mai yiwuwa wajen samarwa 'yan ƙasar ayyukan yi. Ministan ya bayyana hakan ne a wata hirar musamman da suka yi da wakiliyar muryar Amurka a Abuja, Halima Abdurrauf.
To minista, duba da yadda matsaloli da suka shafi zaman kashe wando ya zama ruwan dare tsakanin al'umman Najeriya, musamman matasa. Me gwamnati ke yi ga kananan lauyoyi dake kokawa game da rashin kulawa?
To, matsalar dake da nasaba da rashin aiki a Najeriya ba matsala bace wanda zaka fuskance ta a gwamnatin ce akan tsari irin na bangaren ko kuma na yanayin aiki. Idan kai maganar matsalar dake da nasaba da rashin aiki a kadibi anin bangaren lauyoyi kawai, to me za ka ce akan bangaren likitoci, bangaren injiniyoyi, bangaren ma'aikatan lafiya ko makamancinsa? Saboda a gwamnatin ce abubuwan da muke dibi a kan tsari na ido na basira wanda ke ahadi, wato ba a keɓance da la'akari da lauya ba ko wanda ba lauya ba, a me za a iya yi ga tausar gani an samar da aiki a kowane jinsi na mu'amala ta aiki da wanda ba shi ba. A bisa haka dai abin da zaki la'akari da shi mai gwamnati ta kasance tana yi domin ganin da cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta fuskar mu'amalolin da ke da nasaba da samar da aiki. Amma gaskiya al'amari shi ne gwamnati tana taka rawa muhimmiya. Idan kika bi misali da waɗanda suka karanci karatu da ke da nasaba da albarkacin gona, kowa ya san da cewa tsare-tsaren da gwamnati ta zo da su da halin da ake ciki tsare-tsare ne waɗanda suka samar da aiki ga duk wanda ke da nasaba da mu'amalar karatun gona. Kuma sanadiyyar haka yawan waye gari ta wasu karatun da ya danganci aminci game da samun abinci, wato food security.
Shin akwai kuɗaɗen da gwamnati ta ware domin kula da ayyukan ƙananan lauyoyi a yayin karatun neman ƙwarewa na shekara ɗaya?
Abin tambaya shi ne mai gwamnati ta yi ko me za ta yi da ganin da cewa ta sama ma lauyoyi ƙanana idan sun ƙare karatun aiki? Gaskiya amari tun ke lura wani sun tarayya ta zo da tsare-tsare irin waɗanda ke da nasaba da ainihin interventions daban-daban, haɗi da ainihin taimaka ma mutane su tsayu a kan sana'o'i da harkokin da suka danganci noma da kiwo. An kuma ba 'yan Najeriya dama ta su yi ƙoƙarin neman irin wannan tallafi. Saboda haka ba a ƙage masu karatun aikin lauya a kan abin da ga ce neman irin waɗannan tallafi ba. To, abin da nake ƙoƙarin ce ko da gwamnati ba ta keɓance wani abu ba musamman a kan abin da daga cikin mu'amala ta aikin lauya, to ta zo da tsare-tsare da wanda ke sana'a irin ta aikin lauya ta huska waɗannan intanetin sai nema ya kuma samu domin tallafa ma mu'amalolin shi.
Menene dokar Najeriya ta shimfiɗa wajen neman adalcin shari'a musamman a yanzu da ake kokawa cewa idan mutum na da kuɗi zai samu adalci da yake nema idan aka zalunce shi?
Gaskiya al'amari dai shi ne ban ɗauki wannan hukunci tabbatacce ba ne. Na farko dai ita doka ita kanta ta baka dama kushin kowane mai yashin kowane hali ka nemi adalcin shari'a, bata kuma shartanta cewa dole ba ka iya, bata tauye ma ma'auni na neman adalcin shari'a ba ta fuskar cewa ba za ka iya zuwa kotu a kan karen kashin kanka, ta kuma ƙara inganta haƙƙinka na ɗaukar lauya wanda ranka yake so. Saboda ka tsari wanda ya amince da cewa kana iya zuwa kotu ba tare da lauya ba kuma ana iya sauraren ka a cikin wannan yanayi, tabbataccen tsari ne a Najeriya. Mafi yawa kotunan yanki irin su Area Court da Ofa Area Court za ki ga abokan jayayya tsakankaninsu suke tsayuwa a gaban alƙalai su gabatar da da'awarsu masu musaltawa kuma su musalta a kuma diba ai. To, idan kina maganar tsadar da ke da nasaba da ainihin shari'a a yanayi irin wanda za a baka dama ka gabatar da shari'a ba tare da tsari ya wajabta ma neman lauya shi ke ma gaba ba, to lissafin da ke da nasaba da mu'amalar lauya bai zama wajibi ba. Saboda haka abin da nake kokarin in nuna tsarin doka na Najeriya da tsarin mu'amala ta aiki ya ba da damar samun haƙƙoƙin wanda ba su shari'a, bai kuma wajabta ɗaukar lauya ba, bai wajabta kashe karo ko kwabo tsakankanin al'umma ba ta fuskar ɗaukar lauya a matsayin shari'a.
Mun gode ƙwarai da gaske.
Ministan shari'a kuma Anthony General na tarayyar Najeriya Abubakar Malami kenan. Idan muka tsallaka jamhuriyar Niger, a yayin da hukumar Seni ke ci gaba da tattala sakamakon da ke fitowa daga yankunan karkara, 'yan kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da babban zaben da ya gudana a ranar Lahadin da ta gabata, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Tamar Abari daga Damagaram.
Sunana Malam, mutane suna jira suna dokin su ji sakamakon wannan zabe, kuma ana fata hukumar zabe wato seni ana fata ta yi adalci ta wadi abubuwan da ƴan ƙasa suka gabatar mata da shi. Sannan ina dakon shi cikin doki, ina matse da inji inda ƙasar mu ta dufa ta dusa, saboda wannan sakamako shine zai wallafa sabuwar huska ko sabuwar tahiya da ƙasar mu za ta doka.
Kinda sunana mun je mun yi zabe mun sabke yaunan mu na ƴan ƙasa, mun zabi wanda muke so, kuma insha Allah muna jira mun je mun kasa mun tsare mun raka halmeri mun komo insha Allah. Yanzu jiran sakamakon zabe muke, mu mata mun huto, mu ne yanzu a sawun gaba, wallahi mu ne yanzu a sawun gaba, mu da yara muna nan muna jiran sakamako insha Allah.
Sunana Hamisu cameraman. To yanzu sakamako hankalin mu duka ya karkata a can seni, muna jiran mu ji abin da za ta hodi. Kin ga hannun mu nan duka daga mai radio sai mai salula a hannu ana saware, kuma ke yanzu an fara cewa sun fara hodin abin da suke hodi.
Sunana Alhaji Sani Hashimu. Alhamdulillahi an yi zabe lahiya, an ida lahiya. Hukuma wadda take kula da zabe muna fatan ta yi adalci, duk sakamakon da aka bada ya zama na an amince da shi. Kenan yau ni babba na seni ka a bada zabe da kurakurai. Akwai mutane wanda duk in sun yi zabe biletan ɗin ana doka a yi hoto.
Sunana Alhaji Mutari Nusa. Wallahi a yanzu ne ka san kamar mutum ne mai jin yunwa ya tsuma ya kame abinci, haka nake so in samu nake tsuma in ka abugo sakamako, saboda yanzu duk minti 30 hankali akan radio ke yanzu ya nake ciki dan samu sakamako a matsayina dan kasa dan hankali na samu nutsuwa, tunda wannan ne haƙi na ne na sarki turana sa haƙi mu ma musoran mu shi.
Sunana Sabi Umar, wanda aka sani da Ziku. Idan yanzu bin sakan wannan sakamakon zabe muna tsume magani, mun je amma wanda ran me yake so, muna tsume Allah sa tilasta su faɗi gaskiya.
Sunana Mamman Bashir Mamman Lawan, wanda aka yi sani da suna Chaku. Mun sauke yauni daga wuyan kuma mun dore yauni bisa kansu, kuma Allah ya sa an kare lahiya. Yanzu sakamako ne muke so, Allah Ubangiji ya tilasta su su yi adalci su ba wanda ya ci kawai.
Sunana Abubakar Mamman Sanusi Effendi. Gaskiya ina bukatar seni ta hamzarta, saboda a faɗi sakamako yanda kowa yanzu, saboda kowa a yanzu iya zaman dir yana tsammanin ya ne sakamako zai kaya.
To kada shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulai Mummuni Barma. A yayin da alamu ke nunin yawan waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar corona a jamhuriyar Nijar na ci gaba da ƙaruwa a tsawon watanni biyu na ƙarshen shekarar nan ta 2020, ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa wato CICR ta ƙaddamar da wata kamfen haɗin gwiwa da ƙungiyoyin naƙasassun da magaram, da nufin wayar da kan masu bukata ta musamman a game da tasirin mutunta matakan kare kai daga wannan annoba. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta halarci wani gangamin da aka shirya a albarkacin wannan kamfe.
Abinda muke jahiltuwa da wannan cutar shine a cikin mu nan mutum yana iya zama da ita bar ta nuna mishi alamomi ma guda na akwai ta, amma yana tare da ita kuma cakuɗuwan nan zai iya sawa a je ya goga ma wani wanda shi ga kwaji ke shi bata da tarihin da za ta iya rike na wancan. Na biyu kuma cuta ce mai tasiri da yawa a kan wanda da ya ja daman yana da matsalar wata cuta kuma cutar zo ta shige shi. Kenan jama'a, wannan cuta gaskiya ce. Dan shi na ce duk wani taro da ya kai ma kimanin mutum 50 ya kamata mu kiyaye shi.
Jami'in kiwon lafiya kenan na waye kai game da cutar coronavirus, waye kan da aka yi madadin sallar nakasassu.
Sunana Zakari Hayya, ni ne magatakarda na kungiyarmu ta Guragu ta jihar da magaram. Abubuwa da aka yi, an yi abubuwa kamar guda biyu zuwa uku. Na farko an yi tsereren Guragu, an yi volleyball ta Guragu, kuma sannan yanzu ana yin sensibilization bisakan COVID-19. Mun samu gudunmuwa, babbar gudunmuwa wanda ta kama mu 100%. Akwai CICR, Committee International de su ne suka kama mana 100% su suka yi finansan waga sallah da muka yi gabaki da sun kama mana su suka zuba mana kuɗi gaba ɗaya muka yi wannan sallah. To ita CICR tana aiki ne da guragu. To kuma muka tambaye ta ga matsalar mu, tace to ba matsala za ta kama mana. Kenan mun yi sallah da sunan guragu, amma in kun lura ai duka sauran na kasasu suna ciki, akwai magahi, akwai kutare, akwai accidenti, akwai kurami. Duka sauran na kasasu da suke cikin federation duka suna ciki. Kenan wannan sallah da muka yi babu wannan bangare, babu wannan bangare. Mun yi ta ne da sunan guragu, amma mun yi ta da sunan da kowa muka gayyata.
To kuna tare da Zinatu Idi, shugaban president and cafe na nan da magaram gaba daya. A matsayi na ta mata and cafe, saboda Allah da Annabi mu kare kanmu da kanmu, kuma da cuduwa mai yawa cikin jama'a. A gaskiya ba sai da ciwon wannan ba, shi gurgu a ko ina gaskiya ya dinga dan kakkaucewa ko ba gaskiya ba. Shi yanzu wannan abu da yazo ta zama ruwan dare ga duniya, kowa kama shi take. To bare kai da bakka da kafa, Allah na tuba astaghfirullah. Mu yanzu wannan na waye musu kai ma yanzu, nace wallahi ai nisa da nisa, tunda ni tunda naji a radio fa da nazo ina share daya, gaskiya Allah yana gani ina matsayi babban su ba tsoro nake.
Zaki tattara kamar mata na bangaren ki na kasassu, waye musu kai ko kuma yaya ne tsari zuku a gida ne zuku, ko kuma wuri ne za ku rubi, ko yaya ne za ku yi tsarin da zuku?
A mu yanzu wannan tsari yanda muke so mu yi, akwai inda ma muke taruwa da talata kenan, abin za mu yi ka dan sulfuntawa ko ba gaskiya ba. An mu 30 muke zuwa, ya zama mu 10 muka je, kowa ya koma kote guda. Kuma da wannan kariya fa Allah ya hoya ce ka nemi kariya da kanka. An 10 za mu yi, zan je wai zuwan da zan yi, ina waje kan ki shiga, sai na waye muke kai, ki san mazamanin ki kika shiga ciki, ki san mazamanin ki, ki san kuma kin kare tsakanin ki da wacce, saboda Allah wannan muna cikin yin shi yanzu ma. Duka ba sai ma na kasasu ba, duk mai jin bari dai ma gaya mata, in kuma ta ce za ta yi Allah ba da sa.
Bunu mamma shugaban ruwar kungiyar na kasasu na jihar da magaran ya ce za su fada da wannan waye kai a duk inda mutanen su suke.
Kun san yanzu an ce wannan sabon ciwon ya riga ya sake komowa, banda na kasa da gare ka hallo, wannan ciwon ya same ka ya zama hallo na kasa, saman na kasa dama a yanzu tallafa ma ake, to hallo wannan ciwon ya zo ya same ku kenan. To wannan shine jan hankalin da mun ka zo yau mun kai tare da yan uwanmu na kasasu, kuma muka yi shi a duk duniya mu ce to duk inda na kasashe yake, in ya ji labarin wannan ciwon to ya kiyaye, akwai dokoki da an ka faɗa ya aikata su. Kuma in ya ji wani yanayi a jikin shi wanda bai yi mai ba, hallo bai ji, hallo ya yi gauga ko ya kiri lamba 15 ko kuma ya zo da kanshi ya je likita mafi kusa don ya sanar da shi, saboda a kare lahiyar shi, komai sai da lahiya ake taya. Duk wakilan na kungiyoyi guda 6 nan kowanne an gayyace shi, da sarakanmu na gargajiya duk sun zo, kenan su ma an suka je hwada tasu, kenan za su wayar da wanda suke zuwa hwadan nan, kuma su kuma kungiya za su wayar da mutane a unguwa.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Damagaram Tamar Abali da bakin shirin na kasa, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku, sai anjima. Madalla, wannan ya kama lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana.
Sashen shige da fice ta tsaron kasar Ghana sai sake fasfon din wata 'yar kasar da ke zama a Amurka. Wannan shi ne labarin da jaridar Ghanaian Times ta bugu. Jaridar ta ce wani kotun majalisar gudubar Accra ranar Litinin ta umarci sashen shige da fice na kasar Ghana da kuma na tsaron kasar Ghana da su saka wa banata zuwa buku fasfon din ta yadda za ta samu damar komawa kasar Amurka. Babban jam'iyyar adawa NDC ta nufaci kotu a ranar Laraba domin kalubalantar sakamakon zaben kasar. Jaridar ta ce wani mamba na rukunin shari'a na babban jam'iyyar adawa na National Democratic Congress NDC, Mr. Roxin Nelson Defi Miyagbo, wadda kuma mamba ne na majalisar dokoki wa Saudi a cikin jihar Volta, ya tabbatar da cewar jam'iyyar na nan tana shirya tsara kalubalantar sakamakon zaɓen shugaban ƙasa na 7 ga watan Disamba shekarar 2020 tare da na majalisar dokoki. Ya ce ba gaskiya ba ne cewar jam'iyyar ta yi watsi da kukar da take game da sakamakon zaɓen na shugaban ƙasa kamar yadda waɗansu ke faɗi, kuma za ta gabatar da kokinta ga kotu tsakanin ran Talata ɗin na wato yau kenan da Laraba. Har yau dai a jaridar ta Daily Graphic, ƙungiyar jaridar ƙasar Ghana zuwa ga 'yan sanda a yi kokari a ga wani ne ke shirya barazana ga Manase Azuri. Bayan kanun da jaridar ta gabatar kenan kuma ta ce kungiyar ɗan jaridar kasar Ghana DJA ta kai ce na bukata ga ɗan sandan kasar Ghana da su bincika su kamo tare da gurfanar da duk wani ne ke da hannu wurin yi wa ɗan jarida mai zaman kansa Manase Azuri auni barazana. Manase dai ya nuna cewa ya sha samun wato sakonni na barazana a cikin lokacin Christmas nan yanda ake masa barazana cewa za a kai shi lahira. Mai barazana na mai fadan cewa yana cikin sa'an cewa har yanzu yana tafiya a doron kasa a raye. Sai kuma jaridar da Herald wanda ta ruwaito wannan labarin. Maka kujerar hukumar zaben kasar Ghana Jin Mensah za ta gurfana a gaban kotu yayin da jam'iyyar NDC ta kai kukanta na zaɓe ga kotun koli yau. Jaridar ta ce sai dai in an samu wani canji. In ko ba haka ba babban jam'iyyar adawa ta ƙasa National Democratic Congress NDC yau za ta gabatar da kukanta game da sakamakon zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2020 kamar yadda hukumar zaɓe ta gabatar a ranar Laraba 9 ga watan Disamba. Jaridan ta ce tana da cikakken yakinin cewa lauyoyin jam'iyyar adawa shugabancin cacucikata za su mai da hankali ne akan magakujeran kwamishin na zaɓe Jin Mensah ta tabbatar da nambobi da kaso da ta rinka ambatawa wadda ya baiwa ɗan takarar jam'iyyar NPP damar lashe zaɓe. Da wannan sharhi na jaridar The Herald muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kafin mu rufe wannan shiri a saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka na ɗaukar matakai don hana gwamnatin Cuba yin amfani da kuɗaɗe wajen cin mutuncin mutanenta da kuma amfani da kuɗaɗen don tallafa haramtacciyar gwamnatin Nicolas Maduro ta Venezuela. Gwamnatin ƙasar na amfani da hanyoyi biyu masu ban tsoro musamman don sa hannayenta kan kuɗaɗen ƙasar. Tana satar kuɗaɗe da kyaututtukan da dangi da abokai da ke zaune a wajen Cuba kuma 'yan ƙasar take aikawa. Muƙaddashin mataimakin sakataren harkokin yammaci ambassador Michael Kozak ya ce Cuba ita ce ƙasa ɗaya tilo a yankin da sojoji ke karɓar wasu kuɗaɗe. A wani taron tattaunawa na musamman kan damuwa da ake kan take haƙƙin ɗan adam a Cuba, rundunar sojin ƙasar Cuba tana ƙwace kuɗaɗe don wasu manufofinta, tana amfani da wasu a Venezuela da kuma ƙirƙirar wasu harkokin kasuwancin da suka gaza. Suna kuma ɗaukar kasansu tare da tilastawa mutanen Cuba yin amfani da abin da ya rage wajen siyo kayayyaki a farashi mai tsada daga shagunan da ke ƙarƙashin ikon gwamnati. Domin dakatar da wannan al'ada, Amurka ta rufe wa sojojin Cuba hanyar yin amfani da sarrafa kuɗaɗen shigarta. A lokaci guda, Amurka ta bar sarari da kuɗaɗe za su ci gaba da zagayawa ta hanyoyin 'yan kasuwa da fararen hula. Har ila yau Amurka na ƙara wayar da kan ƙasashen duniya game da hanya ta biyu da gwamnatin Castro ke amfani da ita domin samun kuɗaɗe ta hanyar cin zarafin ƙwararrun likitocin da ke aikin kula da lafiya a ƙasashen ƙetare daga Cuba. Wannan wata hanyar kasuwanci ce ta samun riba wadda ita ce babbar hanyar samun kuɗin shiga ga gwamnatin Castro. A cewar ambassador Kozak, gwamnati ta hana ma'aikatan lafiya ta kashi 90% na albashinsu, albashin da likitocin ke samu amma ba su taɓa gani ba. Ƙasar Amurka na aiki don kare likitocin yayin da ta yanke wannan hanyar samun kuɗi ga gwamnatin. Ƙasashen da suke karɓar baƙuncin ma'aikatan Cuba ya kamata su sanya albashin ƙwararru kai tsaye a cikin asusun na bankinsu na ƙashin kansu maimakon miƙawa gwamnati. Kuma wasu ƙasashe sun nuna cewa za a iya yin hakan duk da turjiya daga gwamnatin, a cewar muƙaddashin mataimakin sakatare Kozak. Mun mayar da hankali kan hana gwamnatin Castro albarkatun da take amfani da su wajen ɗaukar nauyin danniyarta a Cuba da kuma Venezuela. Kuma mun yi hakan ne ta hanyar sanya takunkumi da za su shafi sojojin Cuban da tsaro da kuma cibiyoyin leƙen asiri, a cewar shi. Muna da nufin ƙarfafa ƙungiyoyin farar hula na Cuba da kamfanoni masu zaman kansu amma ba gwamnatin Cuba mai danniya ba. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan ofishinmu na birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku mu ne lafiya.